sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau 10 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf dauke da kanan labarai.
Miliyoyin mutane a duk fadin duniya na shagulgulan zagayowar ranar Juma'a mai kyau. ‘Yan majalisar dokokin kasar Botswana kuwa sun fara zaman kulle na mako biyu. Sai kasar Indonesia kuwa ta dauki wani mataki na daban akan yaki da annobar COVID-19.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya jimlar waɗanda suke ɗauke da cutar ta coronavirus ya haura. Sannan a jamhuriyar Niger, ƙungiyar alƙalan shari'a wato Saman ta gargaɗi magoya bayanta su yi aiki akan adalci da gaskiya. Daga bisani kuma muna tafa da shirin duniyar Amurka da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Miliyoyin mutane a duk fadin duniya na shagulgulan ranar Good Friday, ranar da mabiya addinin Kirista suka yi imanin cewar an gicciye Annabi Isa Almasihu a birnin Kudus. Ayyukan ibada na bana sun bambanta da yadda aka saba gani a koda yaushe, a yayin da mafi akasarin masu ibada suke kallon addu'o'i ta kafafen watsa labarai a maimakon damar taruwa a majami'o'i. A daidai sa'ar da duniya ke fama da annobar COVID-19, mafi akasarin al'ummar duniya na cikin gidajensu ne domin kaucewa yaduwar mummunar cutar mai kisa. A cewar cibiyar nazarin cuta ta jami'ar John Hopkins, fiye da mutum miliyan 1,600 suka kamu da cutar. Amurka ita ce matattarar cutar a yanzu da take da mutum sama da 466 da suka kamu da cutar. Kasar Girka Spain ita ce ta biyu da mutum 153,222, sai kasar Italiya da ke da mutum 143,626. Annobar ta haddasa babban kalubale ga zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da taro. Hasalima ta ƙara yawan rashin tabbas a harkokin yau da kullum da tashe-tashen hankali da za su karya mana lagon ƙoƙarin yaƙi da cutar, a cewar Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a wani rubutaccen jawabinsa lokacin wani taron sirri na Majalisar Tsaro ta Hukumar. Shugaban Amurka kuwa Donald Trump a lokacin wata ganawa akan annobar a jiya Alhamis, da alama baya tunanin akwai buƙatar yin gwaji na gama garin mutanen ƙasar, duk da cewar akasarin masu ɗauke da wannan cutar sun bayyana alama a fili. A nan fa ana maganar mutum sama da miliyan 225 ne fa. Wannan ba zai yiwu ba idan kuka duba, hakan ba zai taɓa samuwa ba. Wasu ƙasashen sun yi, amma sun yi don ba su da yawa ne. Hukumomi a ƙasar Botswana sun ce baki ɗaya 'yan majalisar ƙasar da suka haɗa har da shugaban majalisar dattawa da ta wakilai suna cikin zaman kulle na tsawon kwanaki 14 daga yau Juma'a, kwana ɗaya bayan wani gwaji da aka sami wani jami'in kiwon lafiya na majalisar ya kamu da cutar coronavirus.
To madalla, a gaida Yusuf Aliyu Harande. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu, inda za mu fara da rahoton da ke cewa mutanen da suka kamu da cutar coronavirus sun kai 288, kana wasu 51 aka sallama daga asibiti, sai kuma 7 da suka rasu. Sai dai a yayin da gwamnati ke yaƙi da cutar coronavirus, wasu na ganin an manta da yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sabbin alƙalamar da cibiyar daƙile bazawar cutuka masu yaduwa ta fitar ya nuna cewa an samu ƙarin mutane 13 a Lagos, inda jihar Delta ta samu guda ɗaya, abinda ya sa ta cikin jerin jihohin Najeriya masu ɗauke da cutar ta coronavirus. To sai dai kuma 'yan Najeriya na ganin akwai buƙatar mai da hankali wajen ci gaba da yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda a ƙasar. Matsalar cutar coronavirus da yanzu haka take neman gagarar duniya, ta sa an manta da tsohon yaki da harkar rashin tsaro da yanzu haka ake yi a Najeriya da ma sauran kasashe na duniya, wanda kuma ke da alaka da yan ta'adda kama daga yan kungiyar Boko Haram zuwa masu garkuwa da mutane a Najeriya. Wannan ne ma yasa wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na shugabannin gargajiya a ƙasar ke ganin idan an bigi jaki sai a bigi taiki, kuma idan an tana da likitoci da ke yaƙi da cutar coronavirus ya kamata a tana da sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro da ke yaƙi da yan ta'adda a ƙasar, kamar da Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support ya shaida mani.
Mu anan muna kallon cewa ya kamata in an bigi jaki kuma to kuma a bigi taiki. Wancan na abin da ya shafi coronavirus wanda ya shafi duniya gabaki daya, wannan wani aiki ne wanda likitoci ke yi da kuma masana na kimiyya. To amma wannan wanda ya shafi kuma shi kuma ta'addanci da garkuwa da mutane da dai sace-sace mutane da sauransu, wani abu ne wanda ya shafi su jami'an tsaro. To amma duka in ka lura yanzu sun koma kunkowanne ya runguma hannu sai zancen coronavirus ake ta yi. To mu kuma muna gudun kada a bar wannan abu ya kasance kuma abun hayya an basu sun sake kuma girmama su yan Boko Haram nan da yan ta'adda, kuma abun shi ma ya zo ya sake zama mana alaƙaƙai.
Shi kuwa a bangaren sa sarakin gargajiya Obade Kule Makama Oluwa na Kuta a jihar Osun ya nuna rashin jin daɗin sa ne ganin yadda ake kushe ayyukan da sojojin Najeriya ke yi na yaƙi da yan kungiyar Boko Haram har ma da fifita sojojin ƙasar Chadi akan nasu.
Ba nuna kishin kasa ba, yanda aka ta yadda sawa na ta murna na tafi a duk kafofin sadarwa kan cewa shugaban kasar Chadi ya kawo arewa kan Boko Haram. To an kaka mai dadan wani naka, yan Najeriya kar mu mai da kanmu a kaka, ga sojojinmu suna nan suna yakin nan ba dare ba rana, mu ba su goyon baya. Da sojojinmu ne suka kikkishe Boko Haram yanzu da waraka da kun fara gani sun saba dokan dinkin duniya, sun yi kaza sun yi kaza sun take yancin bil'adama, bai kamata ba. Mu dena, mu ba su goyon baya, mu taimake su, mu ba su goyon baya yanda za su gama da yan Boko Haram din nan. Sojojinmu su ne mafi ƙarfi a nahiyar Afrika, musamman yanzu da suke karkashin tukurburatai, ba kokarin da ba sa yi.
A jene dai gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Zulum ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari domin sanar da shi halin da ake ciki bayan harin da sojojin kasar Chadi suka kawo wa yan Boko Haram a yankin kasar Najeriya. Baban Yejifin murya Amurka daga Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu.
Karuwar kamuwa da cutar coronavirus, kasar Indonesia ta kaucewa kafa dokar hana zirga-zirga da rufe wuraren taruwan jama'a, inda take ɗaukar matakai masu sassauci don wanzar da tattalin arzikin kasar wanda matsalar fatara ke addabarsa. Kwayar cutar da ta shafi mafi akasarin duniya a yanzu ta kama mutum 3,293 a Indonesia, kana mutum 280 sun riga mu gidan gaskiya. A yau Juma'a babban birnin kasar na Jakarta, hukumomi sun ba da umarnin rufe ofisoshi na tsawon makonni 2 da kafa dokar hana taron jama'a da ya wuce mutum 5. To amma ba kafa dokar zama a gida ba, haka kuma ayyukan sufuri na gwamnati na ci gaba da tafiya, amma an rufe makarantu da gidajen cin abinci. Duk da yake dokar ta shafi birane da ke da mutane kimanin miliyan 30, lamarin bai shafi sauran sassan yankunan tsibirin kasar ba, ciki har da yankunan da ake haƙo ma'adanai da gonaki. Fiye da mutum miliyan 265 ne ke zaune a duk faɗin kasar ta Indonesia da ke da tsibirai 13. Kasar Yemen ta tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus na farko a kasar a yau Juma'a a yankin kudancin kasar na Hadramaut mai arzikin mai. Kwamitin koli na yaki da annobar COVID-19 na kasar ne ya wallafa sanarwar a shafin sa na Twitter, ya kara da cewar mai dauke da cutar na cikin koshin lafiya da kulawa ta musamman. Kana jami'an kiwon lafiya da gwamnati na daukar matakai da suka kamata ba tare da bada cikakken bayani ba. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana damuwar cewa muddin cutar ta barke a kasar lamarin zai zama mai munin gaske. Domin kuwa tsarin kiwon lafiya na akalla rabin jama'ar kasar yana da matukar rauni, haka kuma kasar tana da karancin asibitoci da kayayyakin kiwon lafiya. Labari dai ya biyo bayani bayan yarjejeniyar tsagaita wuta a kasar ajiya Alhamis domin yaki da annobar ta coronavirus. Rundunar dakarun haɗin gwiwa da Saudi Arabia ke jagoranta da suke yaki da mayakan kungiyar juyin juya hali ta Houthi a Yemen da Iran ke marawa baya sun ba da sanarwar dakatar da har-haren soji na tsawon makonni biyu, amma 'yan Houthi din ba su kai ga amincewa da shirin ba tukunna.
To madalla, a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. Hukumar Bunƙasa Shiyar Arewa maso Gabashin Najeriya ta gudanar da wani taro da wasu hukumomin gwamnati kan yadda za su yi aiki wajen faɗakar da al'umma kan yadda za su ci gaba da kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus. Ga wakilinmu Haruna Dauda Biyu dauke da rahoton.
Hukumar sake farfado da shirare musu gabacin Najeriya da ake kira North East Development Commission a Turanci ta gudanar da wani taro na musamman da wasu hukumomin gwamnati kan hanyoyin da za su bi wajen sake kaimi na fadakar da jama'a wajen kare kansu da kamuwa da cutar corona ko kuma COVID-19. Wannan taro dai shi ne irinsa na farko da gudanar a ofishin hukumar farfado da shirare musu gabacin kasar da ya samu halartar hukumar ba da agajin gaggawa na kasa wato NEMA a Turanci da hukumar ba da agajin gaggawa na jaha wato SEMA da hukumar da ke kare 'yan gudun hijira da ke kasashen ketare wato National Refugee Commission da kuma hukumar da ke yaki da safarar bil'adama wato NAPTIV, wanda kuma aka tattauna irin hanyoyin da za a bi na kare musamman ma 'yan gudun hijira da ma mutanen da ke kokarin shigowa. Alhaji Muhammad Alkalili shine shugaban hukumar sake farfado da shirin Arewa maso gabacin Najeriya. Gaba abin da ke cewa bayan kammala wannan taro.
A kasan yanzu yanayin da muke ba Najeriya ba duk duniya wannan cutar coronavirus ya kawo abubuwa da yawa. Lokacin ne ya kamata duk masu aiki mu hada gwiwa mu yi aiki yanda zai bada outcome yanda ya kamata. Shine yanzu muka yi meeting mu hada kai saboda abin da ana cewa Turanci mu yi teamwork.
Yanzu na fahimce ka za ku hada kai wuri guda saboda ku ci gaba da fadakar da jama'a game da wannan matsala na COVID-19.
Shine sosai, shine number one reason da muka yi meeting yau.
Kamar za ku dinga fita ne wajen wayar da kawunan jama'a tunda wannan abin ya shafi batun fadakar da jama'a ne game da yanda za su kare kansu.
Sosai ma kamar da kaji da wajen meeting kowa yana cewa ai latin campaign to muna zuwa hada zai muna dai wannan campaign ya zama campaign daya karai duplicating kaga wannan maganan COVID-19 nan ba magana wasa bane. Muna gani yanda yake gwara a cikin duk duniya mun sa dai Allah ya taimake mu amma har yanzu zai bai zana wajen ba sai dole za mu shirya mu zana shirye kada mu ya zo wajen mu nan.
Alhaji Amir Kawuji dai shine shugaban hukumar da ke kare 'yan gudun hijiran da ke kasashen ketare wato na shirin Arewa maso gabacin Najeriya da ake kira North East. Kama abin da ke cewa
na san cewa dai akwai lokacin da ake tunanin mutanen nan za su shigo ta wani bangare wanda yake kuma atake aka zauna aka yi shawara akan cewa mafi alheri shine in har akwai hanyar da za a bi a magance ko kuma a ai quarantine din su a bangaren da suke sa'an mu shine hayin su shigo bangaren Najeriya ba kuma da yadda Allah ana kokari akan su insha Allah to Allah na kokari ai testing din su sannan tabbatar da wayannan matsalolin.
Shi ma Alhaji Sayyid Muhammad shugaban samar da agajin gaggawa na shirin Arewa maso gabacin Najeriya wato NEMA a Turanci ga abin da ke cewa
mu dai yanzu haka yanda nake muka magana mu ma kitan NEMA muna da muna ba IDP sabinci na wata biyu za a basu don a tabbatar suna da abinci isasshe so bangaren mu kenan.
Hajiya ya ba wa kulo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno.
In ba ya zama dole ba kar a bar shiga da fita da ya wuce misali, in dai shigan da muhimmi da ma'ana akwai abin da za a yi shine za a bari. Kuma ma'aikatan mu riga mun fadakar da kansu duk wanda sun zo sabo din sai an tabbatar ba su da cutan kafin a bar su su shiga kan.
Zaka da hukumar sake farfado da shi a arewa maso gabacin Najeriya ta so ma shiga kauye wajen fadakar da al'umma musamman ma wajen gudanar da tsafta da zai kare su kamuwa daga wannan cuta. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Idan muka leka jamhuriyar Niger, kungiyar alƙalan shari'a wato Saman ta gargaɗi magoya bayanta su yi aiki akan adalci da gaskiya don fayyace abubuwan da ke kunshe a rahoton da hukumomi suka gabatarwa mashari'anta, a ci gaba da ɗaukan matakan hukunta waɗanda suka handama kuɗaɗen makamai amma aikatar tsaron ƙasar. Sannan kungiyar ta yi barazanar saka kafar wando ɗaya da duk wanda zai kwatanta tursasawa magoya bayanta akan aikinsu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamu Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta Saman kwana ɗaya bayan da gwamnatin Nijar ta damƙawa mashara'anta rahoton binciken da ta gudanar a ma'aikatar tsaro inda aka yi rubda ciki akan kuɗaɗen makamai, alƙalan shari'a sun bayyana gamsuwa da wannan mataki da ke nuna hukumomin ƙasar sun canza tunani, inji sakataren wannan ƙungiya mai shari'a Nuhu Abubakar.
Shari'a ita ce take da damar da tuhumi mutum ta yi bincike mai zurfi dan saboda ta gano wane ne mai laifi wane ne ba mai laifi ba. Dan wannan ne lokacin da gwamnati ya fito da wannan sanarwa ta shi ta cewa ga yadda ya yanke wanda zai sa mutane su biya, wanda ba su biya ba zai kai su gaban hukuma. A lokacin na a hukunta shi muka ce a'a, gwamnati ya yi katsalandan cikin harkar shari'a.
Sau tari kungiyar alƙalan shari'a ke kokawa a game da shishigin da fannin shari'a ke fuskanta daga wasu masu bakin fada a ji a nan Nijar. Saboda haka jami'an kare haƙƙin jama'a ke nuna ɗari-ɗari dangane da makomar wannan shari'a ta mahandama kuɗaɗen ma'aikatar tsaro, inji Nasiru Saidu na kungiyar Voix des Sans Voix.
Mun ƙasar nan mun saba ganin abubuwa da yawa waɗanda aka yi a ce za a yi kuma ba a yi ba. Don haka muke da ɗari har yanzu na cewa sai mun gani a ƙasa. Sai mun ga an ware kiran waɗanda sun kusaci kuɗin ƙasa sun ware maidawa. Sai mun ga an ce an kama wani an tsaida shi saboda kuɗin ƙasa. Tunda waɗin za a yi wani abuna kuma aiwatar da yi wani abuna na daban. Muna jiran mu gani abun da zai biyo baya ga sanarwar takardar da yi shi alƙali mai tuhuma.
To sai dai kungiyar Samani ta jaddada aniyar yin tsayin daka danganan an mutunta ƴanci da hurumin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi domin alƙalan shari'a akan aikinsu. Saboda haka ta ja hankulan magoya bayanta su fake gaskiya.
Militan ɗinmu duk abin da doka ta aza musu na nauyi wanda suka yi rantsuwa bisa kan shi na tahiyar da ayyukansu yadda ya kamata su tsaya su yi shi. Muhimmanci da mutunci da ƙwarjinin shari'a da mashara'anta ya danganta da yadda malaman shari'a suke aikinsu. In sun tsaya suka yi aiki na ƙwarai na gaskiya dole ne za a yaba musu, dole za a yaba ma shari'a. In suka tsaya kuma suka yi wani abu kishi haka zai janyo wani tsokaki daban. Duk wani militan ɗinmu wanda za a ma wani barazana ko wani ban tsoro cikin tahiyar da ayyukan shi ko daga ina ne wannan barazana ko ban tsoro zai zo, mun sha alwashin za mu kawo mushi goyon baya.
Na nemi jin wani abu daga wajen alkali mai tuhuma procureur de la République Shaibu Samna, to sai dai ya ce da ni yana cikin nazarin wannan rahoto saboda haka ba zai magana ba akan wannan batu a halin yanzu. Cece ku ce akan badakalar kuɗaɗen ma'aikatar tsaro ta ƙasa wani abu ne da ya samo asali bayan da a ranar 26 ga watan Fabrairun da ya gabata gwamnatin Nijar ta buƙaci 'yan kwangila da jami'an da aka samu da hannu a wannan harƙalla su lamka kuɗaɗen da suka handame a maimakon ta gurfanar da su a gaban kuliya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato duniyar Amurka da abokin aikinmu Mahmud Lalo ke shirya mana.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Kamar yadda muka alkarwanta muku, Yau shirin zai kawo muku ƙarshen zantawar da muka yi da wannan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa ne a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. Inda makon da ya gabata ya mana bayani kan yadda yake koyar da ɗalibansa daga gida ta hanyar yanar gizo. Saboda rufe makarantu da aka yi sanadiyar annobar cutar coronavirus wacce ta kashe dubban mutane a sassan duniya ciki har da nan Amurka wacce a yanzu ita ce ta fi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar. Za ku mu ɗora ne daga irin matakan da Shamsuddin ke ɗauka wajen ganin ya kare kansa daga kamuwa da cutar da kuma yadda yake ɗebewa kansa kewa saboda zaman gida da yake yi da kuma yadda mu'amalarsa take kasancewa da makwabtansa. Sunana Mahmud Lalo.
Maganan gaskiya ita ce matakin farko da nake dauka shine zama cikin gida don babu wani rigakafin da ya fi shi. Ina zaune cikin gida yanzu a kallon nayi wajen wata daya. Ina zaune cikin gida ba abin da ke hada ni da waje in zan yi magana da ƴan uwana da abokan arziki ko kuma masu aiki wanda muke aiki tare da su ba mu haduwa fuska da fuska sai ta yanan gizo-gizo. In kuma na samu na dan mafita saboda dole wani lokaci ka fita ka je in dan abinci ya kare ina tabbatawa cewa bana kusanci da kowa ban yadda da kowa ba ban yadda in yi kusa da kowa ba ko gaisuwa dai ina daga maka hannu in ma na san ka kenan in kuma ban ma san ka ba ma ban ma kallon ka ina in yi abin da nake so in yi ba abin ban taba komai ina kuma duk in ma na taba wani abu dole in wanke hannuna dan in tabbata cewa ban bar wani kwayan cuta a jikina ba.
To na kuma tambayi Shamsuddin abubuwan da yake wajen ɗebewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa ta yanar gizo.
To a zahiri shine gaskiya yanzu dai dama ni ma'abocin son motsa jiki ne amma tunda abin nan ya fara ina dan zuwa inda muke dan gym da sauransu amma ko ina an rufe yanzu so in dai kana gida sai dai ka dan motsa jikinka kana dan daki kana dan sama kasa kaza 1 2 3 4 5 abin dai kai wani lokaci ma dariya nake ba kai la wasu abubuwan da zai yi ni kadai dan kawai in ba dan sa kai na dan jidan dadi saboda kada kasance ina cikin kewa sosai. So ina dai abubuwa da yawa na motsa jiki a nan daki wani lokaci kuma dai duk da dai ba a baka shawaran ma kama fita ba dai ina dan sauka kasan dan zagaya zagaya gidan da nake zaune duk da dai nan kaga ba kaman can gida ban idan gida zai fi dadi saboda gida kada dan iya zama karkashin bishiyar mangoro da sauransu amma nan gidajen kalala-kalaya ba za ka shiga gidan wani ba ka ce za ka zauna karkashin bishiyar mangoro ko ka je wani gona ana dai san ka zauna cikin gida to shi yasa nake kasancewa duk abin da zan yi dai ina cikin gida.
Ko ya yi ne mu'amalarsa take da makwabtansa musamman ma a wannan yanayi da ake fama da cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ce kowa ya zauna a gida?
To, ka san mu'amalan mutanenmu da mu'amalan su Turawa daban yake. Gaskiya ina so in ce da na zo nan ina zaune yanzu a wani inda nake zaune yanzu gidan sama ne kuma yana da in ce hawa wajen 7 wato akwai dakuna ko in ce inda apartment sun kai 100 haka amma abin mamaki shine gaskiya ni tunda nazo ban san waye makwabcina ba ban san waye makwabcina ba ban san waye in na fito kama ga mutun shi bature da yake in abu bai hada ka da shi ba ko kallo kowa dai yana da mu'amalan shi ne kan kawai abin da yake gaban shi amma sai abin mamaki shine wancan makon da ya gabata wato sati da ya wuce na fito zan je in dan siya abin da zan siya saboda in dan samu abin da zan jefa cikin ciki na saboda abin abinci da ya kare to ina fitowa na haɗe da mutane wajen 3 to ganin nan zan fita in dan samu abin da ni ma zan siya saboda an dan ce yau ana iya dan fita a samu duk wanda ka gani sai ya dan maka hello irin saboda kowa na kewa mutane suna son mutum na ma son ya ga mutum ma amma ya rasa ganin mutum to in ka ga mutum yanzu irin wannan lokacin zaka so ka dan ce mai sannu dai ka dan ji dadi dai kama mutum magana to amma gaskiya abin nan dai da na lura na kan corona nan ya kara sa mutane su san darajar mutane dan dai ina nan yanzu na fu zamana dai nan da nake din nan duk wanda na fito yanzu na ganshi ma babu wanda zai maka magana ko hakan gaban shi yake saboda ba abin da ya dauka amma yanzu da kaga mutum kan hanya sai ya dan daga maka hannu saboda ba kama kana son kaga mutanen ma baka ganin su
to duk da cewa a kasashen da suka ci gaba ana samun masu bujirewa dokar da aka saka ta hana fita to amma lamarin ya fi kamari ne a kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka na kuma tambayi Shamsuddini ko wace irin shawara zai bayar
ina kira ƴan uwa da abokan arziki ta yanan gizo-gizo an ga fuskan su su ga fuska na in ce musu to da Allah su zauna gida saboda mu ga abin da muke fuskanta kuma su zauna gida saboda kare kansu saboda wannan ita cutar nan gaskiya ce kuma ba mu san Allah ya kare kare mu kuma ya sa dai ba zai yi muni ba yanda ya yi muni a ba zai yi muni a can gida ba yanda ya yi muni a nan
Shamsuddini kenan wani dan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a jami'ar jihar Georgia da ke nan Amurka. Masu aro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani shiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Hafizu Balarabe Gusau, inda ya ce muna kira ga hukumar da shugaba Buhari ya bayar da umarni ta raba wa al'umma tallafi a Najeriya wajen tabbatar da tallafin ya kai inda ya kamata ya kai domin tabbas halin da ake ciki mabukata na neman agajin gaggawar tallafin abinci yadda ya kamata. Sai sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce salam VOA Hausa. Haba gwamnatin kasar mu Najeriya ya kamata ku sani cewa ba yafe kudin wata biyu bane a gaban talakan Najeriya, kawai ku nema masa abincin da zai ci har na tsawon wata biyu yafi komai. Da fatan wannan kuka namu zai kai ga kunnuwan da ya dace. Sakon mu na gaba ya fito daga Usman Kasim Kiringin na Arewa garkuwar matasan Kiringin tare da Umar Muhammadu Kiringin da kuma Babaye Hotoro mawakin matasa, inda suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da Allah ku ba mu dama domin mu tsokaci kan yunkurin da gwamnatin kasar mu ta Jamhuriyar Nijar ta yi na cewa ta yafewa mutanen burane kudin wutar lantarki da ruwan sha har na tsawon watanni biyu. Hakika hakan yayi daidai sai dai amma wani hanzari ba gudu ba. Shin waɗanne tanadi aka yi wa mutanen karkara waɗanda ba su da wutar lantarki ko ruwan sha na famfo ko gwamnati ta manta da su ne? Muna tunatar da gwamnatin Nijar da ta yi kokari ta samu masu da nasu kasan. Sakonmu na gaba ya fito daga Sani Mai Lange-lange Yawuri da Aliyu Usman Taka Lafiya, inda suka ce da Allah ku ba mu dama domin mu jinjina wa ma'aikatan lafiya a duk faɗin duniya albarkacin ranar lafiya ta duniya da aka gudanar a ranar Talata. Ba shakka ma'aikatan lafiya sun cancanci yabo a wannan lokaci da duniya ke fama da annobar cutar coronavirus da bata ragawa kowa ba har su kansu ma'aikatan lafiya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauren Namuda, inda ya ce muna fatan gwamnatin Najeriya za ta samu damar aiwatar da kasafin kuɗin shekarar nan da ta yi wa kwaskwarima domin kaucewa fadawar ƙasarmu a cikin matsalolin tattalin arziki. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin.
Come masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatarwa, da Julie Levens Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare.